Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Bakiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 8 ga watan Nuwamban shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da kai da abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumal, wanda ya zazzaga a rumfunan zabe a jihar Maryland da Washington DC. Kana gwamnatin jamhuriyar Niger kuma ta kaddamar da rukunin farko na ayyukan gine-ginen dakunan karatu sama da 30,000 da nufin mai gurbin rumfunan zana da ake amfani da su a matsayin azuzuwa. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda dan takarar shugaban kasa a Najeriya a jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugabannin kungiyoyin manoma da makiyaya a arewacin Najeriya Amina, wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Alamu na nuna ana kada kura'a ba tare da wata matsala ba, yayin da miliyoyin Amurkawa suka nufi rumfunan zabe a yau Talata, ranar kada kura'a ta karshe a zaben tsakiyar wa'adi na kasar. Duk da fargabar tashin hankali da yiwuwar samun kalubale, jami'ai daga hukumomin Amurka da dama tare da jami'an zabe na jihohi da kananan hukumomi sun yi shirin kawar da duk wata matsala da ka iya tasowa, kama daga kutsen yanar gizo ko tashin hankali zuwa bayanan bogi da za su tura masu jefa kura'a zuwa rumfunan zaben da bai kamata su je ba. Sai dai bayan da abin da suka bayyana a matsayin matsalolin na'ura da aka yi hasashen samu a sa'o'in farko na kada kura'ar, ba a samu matsala ba. Ina so in bayyana a fili cewa ba mu ga wata barazana da za ta kawo cikas ga tsarin zaben ba, abinda wani babban jami'i a hukumar tsaron yanar gizo ta CISA ya shaidawa manema labarai kenan a yau Talata a yayin wani taro da aka shirya. Gabanin jawabansa ga shugabannin kasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau Talata, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da Russia. Zelensky ya ce kofa a bude take don kasarsa ta tattauna da Moscow idan aka maido da iyakokin Ukraine, aka biya diya ga duk waɗanda yakin ya shafa, kuma aka yi kokarin hukunta waɗanda suka aikata laifin. Kalaman shugaban na zuwa ne bayan fitowar wani rahoton jaridar Washington Post wanda ya ce Amurka na son Ukraine ta nuna aniyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya. Yin hakan, a cewar rahoton, zai karfafa goyon bayan kasashe ga Ukraine. Koriya ta Arewa ta musanta ikirarin Amurka na cewa tana da kwan makamai da harsasan manyan bindigogi zuwa Russia don amfani a yakin da Moscow ke yi da Ukraine. Kuma a yau Talata, Koriya ta zargi Amurka da fadin ba daidai ba. Musanta batun na zuwa ne bayan gwaje-gwajen makamai da yawa da Koriya ta Arewa ta yi, ciki har da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da za su iya daukar makaman nukiliya, da kuma makami mai linzami da ke cin dogon zango da ka iya kaiwa daga ciki-cikin Amurka. Pyongyang ta ce tana gwajin makami mai linzami da makaman artillery ne don ta iya kai hari akan muhimman wurare a Koriya ta Kudu da Amurka idan ta ga dama. Koriya ta Arewa ta sha kokarin karfafa dangantaka da Russia a cikin 'yan shekarun nan, har ma ta nuna alamun za ta tura ma'aikata don taimakawa wajen sake gina yankunan da Russia ta mamaye a Ukraine. Amurka ta zargi Koriya ta Arewa, ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da manyan makamai a duniya, da samar da makamai na zamanin tarayyar Soviet kamar harsasan artillery don cike gurbin makaman da Russia ta yi amfani da su a Ukraine. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jagoran 'yan adawar Pakistan Imran Khan ya rubuta wata wasiƙa ta ba sabon ba ga shugaba Arif Alvi, yana neman a gudanar da bincike akan zargin da ya yi na cewa an aikata munanan laifuffuka da tsoma bakin manyan jami'an soja, ciki har da shugaban hukumar leƙen asiri a siyasar ƙasar. Tsohon Prime Minister mai shekaru 70 da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkuri na kashe shi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, a lokacin da yake jagoranta wani gangamin neman a yi sabon zabe a jam'iyyarsa ta PTI a lardin Punjab. Ya samu raunin harsashi a kafarsa ta dama kuma yana samun sauki a gida a babban birnin lardin Lahore. A jiya Litinin, jam'iyyar PTI ta fitar da wasikar Khan zuwa ga Alvi, inda jagoran 'yan adawar ya sake nanata zargensa na cewa Prime Minister Shabazz Sharif da ministan cikin gida da kuma wani babban jami'in hukumar leken asiri ta ISI su ne suka kitsa haran. Khan ya yi ikirarin cewa yana da bayanai daga hukumomin leken asirin Pakistan game da cewa an kulle makarkashiyar kashe shi. Dan tauraron wasan cricket wanda ya koma dan siyasa bai dai ba da wata kwakwaran hujja ba akan zarge-zargen nasa. Ya kuma bukaci mutanen uku su yi marabus dan ba da damar a gudanar da bincike akan yunkurin kisan nasa. A jiya Litinin ne Amurka ta sanya takunkumi zagaye na biyu a kasa da mako guda akan mutane da kamfanoni a Afirka da ta ce sun taimakawa kungiyar IS da kuɗi da kayayyaki. An sanya takunkumin na baya-baya ne akan wasu kamfanonin Afirka ta kudu, ciki har da wani jagoran kungiyar Farhad Humar da ake zargi da bayyana aniyar kai hari akan muradan Amurka a cewar Baitul Malal Amurka a cikin wata sanarwa. A makon da ya gabata, Amurka ta kakaba takunkumi akan wata kungiya da ta ce tana safarar makamai ga 'yan ISIS a Somalia. Rahotannin gwamnati sun bayyana yadda kungiyar IS ke kara fadada a Afirka bayan da aka murkushe kungiyar a kasashen Iraki da Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana kungiyoyi tara a fadin duniya a matsayin masu alaka da kungiyar IS da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, a yau ne Amurkawa suka dunguma rumfunan zabe domin yin zaben rabin wa'adi wanda za a zabo 'yan majalisar kasar, lamarin da zai tabbatar da yadda mulkin shugaba Biden zai tafi a cikin shekaru biyu masu zuwa. Abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumal ya zazzaga a rumfunan zabe, inda na tambaye shi ko a ina yake yanzu kuma wani hali ake ciki a wurin, sai ya ce:
To baba, yanzu haka tsakar rana ce kuma ina tsakiyar birnin Washington DC, wato gundumar Columbia, inda ake gudanar da zaɓuka na rabin wa'adi. Kamar dai yadda ka sani, a duk Amurka ana wannan zabe, duk da yake dai an yi ta kiran mutane da su fito su kada zaben nan su yi amfani da damarsu su kada ƙuri'a. Yau ba mu ga mutane da yawa ba, wannan kuma za a iya alakanta shi ne da cewar sun riga sun yi zabe da wuri kafin yau din kafin zuwa yau.
Wato inda ka zazzaga ba ka ga cunkoson jama'a ba kenan a layuka?
Akwai cunkoso amma babu wani cunkoso da za a ce ya wuce kima, da za a ce sai mutum ya dade akan layi kafin ya kada ƙuri'a. Ai dai ya inda na gani kenan. Amma wasu wurare za a iya samun haka, amma yawancin wurare na duba, wajen wurare biyar da na duba ana gudanar da zaɓuka, mutane ba sa wuce minti 10-15 sun kada ƙuri'a, su gawa layin zuwa kada ƙuri'a, su kuma sun gama sai su hau ababen hawansu su kara gaba su tafi sha'anin rayuwarsu.
To kamar yadda aka ce an samu 'yan asalin Afirka musamman ma 'yan Najeriya da suka shiga wannan takarar, ban sani ba a inda kake akwai wani ɗan Najeriya da ya tsaya?
To a inda nake nan babu wani ɗan Najeriya da ya tsaya takara. To amma daman abu ne da ya ake samu idan za ka tuna a zaɓe da ya faru, zaɓe da aka yi shekaru, wato shekaru biyu da suka gabata, lokacin da aka yi a shekarar 2020, akwai 'yan Najeriya da suka tsaya kuma suka ci, ba ma 'yan Najeriya ba, akwai 'yan Afirka daga wurare da dama da suka tsaya a matakai da dama, wanda ya kai ga har alƙalai matsayi irin na alƙalai da ƙananan mukamai na ƙaramar hukuma cikin jiha, har ma da wasu mukamai da ba kasafai ake saba jinsu ba a siyasa ba.
To ko kai ma kaje kada da ka kura?
Kwarai da gaske baba, ni ma sai da na fara kada ta kuri a kafin na zagaya na cigaba da nazarin abubuwan da suke wakana.
To a inda ka kada kuri'a, ya batun sha'anin tsaro da kuma yanda cikowan jama'a suke?
To duk da yake gaskiya zaɓe da Amurka sun ce ba a saba ganin irin mutane su zauna ba su tare a gindin Koriya ko kuma inda ake kada ƙwarin zaɓe inda ake rumfa zaɓe ba. Yawanci mutane sukan je ne su yi su wuce. To babu gaskiya babu wani dan ban ma ga wani da kayan sarki a gurin zaben ba. Kuma ka san cewa daman akwai jihohi na Amurka da ake ta takaddama kan cewar akwai inda mutane suke zuwa da kaki irin na soja ko na jami'an tsaro wanda yake firgita masu kada ƙuri'a. So ba ma a san a ga irin wani matakai ko wasu makamai a kusa da rumfunan zaɓe. To abin da yake faruwa kenan za a ce shi yasa babu dai wata rigima kuma yana tafiya yadda ya kamata.
To yanzu wani lokaci ne ake sa ran za a kawo ƙarshen ƙuri'ar da ake kada?
Ƙarfe 8 an fara zaben ne ƙarfe 7 na safe zuwa ƙarfe 8 na yamma. So duk wanda zai kada ƙuri'ansa zuwa ƙarfe 8 za a rufe rumfunan zaɓe. Wato da za a rufe rumfunan zaɓe zan kuma za a fara za a sai kuma tafi wato mataki na gaba wato kidayan ƙuri'u. Duk da yake dai ba za a ce za a iya sanin sakamakon zaɓe gaba ɗayansu a yau ɗin nan ba. Akwai hasashe da yawa da ake faɗakar da jama'a cewar wasu wurare ko kuma wasu yankuna ko jihohi ko ƙananan gundumomi zai iya ɗaukan har zuwa makonni ma kafin ma a ji sakamakon zaɓe.
Sarfil Hashim Gumal kenan abokin aikinmu da ya zazzaga a rumfunan zaɓe. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta kaddamar da rukunin farko na ayyukan gine-gine da na ɗakunan karatu sama da 30,000 da nufin maye gurbin rumfunan zana da ake amfani da su a matsayin azuzuwa a ɗaukacin makarantun bokun ƙasar, abinda masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi suka yi na'am da shi. Sai dai sun shawarci shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da ya ɗauki matakai domin toshe hanyoyin dukkan wata cuwa-cuwa da ka iya haddasa tsaiko ga tafiyar wannan gagarumin aiki. Wakilin muryar Amurka Sulaimun Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ɗakunan karatu 2,331 ne aka kaddamar da ayyukan gininsu a ƙarshen makon jiya a matsayin rukunin farko na shirin da shugaban ƙasar Nijar ya bullo da shi don kawo ƙarshen amfani da rumfunan zana da zumar saka ɗalibai cikin kyakkyawan yanayin karatu. Sama da miliyar ko kuma biliyan 23 na sefa ne za a kashe a yayin wannan aiki da dai ɓangare ke zama matakin kare yara daga haɗura. Misalin abin da ya wakana a shekarar 2020 a Yamai da Maraɗi, inda gobarar azuzuwan zana ta halaka yara sama da 40. Daraktan sashen kula da gine-ginen makarantu a ofishin ministan ilimi Haruna Idi Dan Magariya ya yi mana ƙarin bayani.
Tun da harko ne za a yi 2,331 a cikin Nijar duka. Cikinsu ita Yamai an keɓe mata 600. Kuma ɗancen da aka saba yawancin na siminti su kuma 110 kenan. Maraɗi na da 330, Dosa na da 225, Tawa na da 307, Zandar na da 270, Difa na da 87, Agadis na da 110. Wata uku din a takaice aka ba kowa.
Masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi sun yaba da wannan yunkuri. To amma kuma sun gargaɗi hukumomi su bi sau da ƙafa don ganin ba a sa ha'inci ba wajen gudanar da waɗannan ayyuka. Malam Sharif Isuhu shine babban magatakardan ƙungiyar SINASEB ta malaman kwantaragi.
Yanzu da nake magana da kai dingama an kiraye ni an ce mana akwai wata lakul nan cikin garin Yamai tana nan gaci da wuta ikwal in tondi Yamai. Kaga abubuwa ne waɗanda in ba a tashi aka ɗauki matakai tun da wuri ba to abun kullum za a fuskanci wannan abu. To wannan matakai suna da kyau sai dai ya kamata a bi su so da kafa saboda a san irin wani ɗan kungila za a ba irin wannan aiki. Kwanan baya mun yi wani rangadi wato mun iske wasu azuzuwa da sun kai shekara 5 or 6 da aka kai tsawo ba a gida ba saboda ɗan kungila ma an ba a da labarin shi. Kenan wannan abun in an ba ɗan kungila a san wani iri ne kuma a san an aza wani matakai na bincike yau da kullum saboda a san an yi aiki irin wanda ya dace.
A nan shugabannin sha'anin ilimi na cewa gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da suka dace.
An ɗauki masu TV biro da cid kenan tunda ɗan kungila yake za a ɗora mashi mutum wanda zai ba da bayani kowane sati kowane wata za su bar sau da ƙafa saboda ake kyawo kuma su yi rasfattar wa'adin.
A yayin yakin neman zaben 2020 ne shugaba Muhammad Bazoum ya yi wa talakawa alkawalin kawo ƙarshen baiwa yara karatu a asusuwan zana haka kuma yana nata wannan alwashi a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun 2021. Saboda haka aka ware dubban miliyan sefa a kasafin kudin kasa domin gina rukunin farko na dakuna sama da 2000. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda dan takarar shugaban kasa a Najeriya a jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugabannin kungiyoyin manoma da makiyaya na arewacin Najeriya a birnin Minna, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana hanga kuma rahoton.
Dan takarar neman shugabancin Najeriya a karkashin inuwar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya yi wata ganawa da shugabannin kungiyoyin manoma da makiyaya da suka fito daga yankin arewacin Najeriya a Minna, fadar gwamnatin jihar Niger. Noma da kiwon dai su ne babbar hanyar bunkasuwar tattalin arziki a yankin arewacin Najeriya. To sai dai kuma a yanzu lamarin na neman canzawa a sakamakon yadda matsalar rashin tsaro ya addabi wannan yanki. Makasudin wannan taro dai shine sauraron korafe-korafen manoma da makiyayan, ta yadda idan shi Bola Tinubu ya samu nasarar samun mulkin Najeriya a babban zaben na baɗi zai tunkare su. To sai dai a jawabin da suka gabatar a wajen wannan taron, shugabannin makiyaya a Najeriya sun ce a yanzu gwamnatin Najeriya ta fi baiwa bangaren noma fifiko akan bangaren kiwon. Alhaji Baba Usman Ganjarma shine sabon shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya, ya ce taron ya yi masu daidai.
Wato taro ya mana daidai, dama muna neman dama wanda za mu haɗu da dukkan 'yan takarkaro na jami'un nan don mu nuna musu matsalolinmu da damuwarmu, mu saurare su, mu ji waye ne cikin tsarinsa da manifesto ɗinsa wanda zai ɗauki matakin magance al'amuranmu na Fulani makiyaya a faɗin tarayyar Najeriya. Saninka ne Fulani makiyaya suna fama da matsalan tsaro, saninka ne Fulani makiyaya suna fama da matsalan rashin taimako idan al'amura ya same su ba kawo manoma ba, watakila don ba su zama guri guda kullum yawo suke. Saninka ne makiyaya suna fama, ya'yansu suna fama da rashin ilimi na addini da na boko gaba daya. Saninka ne makiyaya suna fama da matsalan rashin sana'an yi bayan kiwon shanu. Kuma saninka ne filayen kiwonmu da burtalinmu wanda ake bi har hada filayen kiwo, an cinye su, filayen kiwon sun zama ba su da amfani. Ana ce a zaunar da Bafulatani, ko da za ka zaunar da Bafulatani sai ka samu inda za ka zaunar da shi. Waɗannan filayen kiwo wanda aka ware don sha'anin kiwo, a gyara su, a ba su ruwa, a yi musu ciyawa a ciki, Fulani su samu inda za su kwantar da hankalinsu kafin a kai ga tsarin zaunar da Bafulatani. To saboda haka wannan haɗuwa ya ba mu dama, wanda muka gaya wa shi wannan ɗan takarar APC cewa ka in ka lura na bashi takarda a rubuce, wannan takarda ya kunshi abubuwan da muke bukata a yi mana da tambayoyi, majira kuma su ba mu ansa. Kuma ba shi kawai ba, za mu kai wa ɗan takarar PDP, za mu kai wa ɗan takarar Labour, za mu kai wa Rabi Musa Kwankwaso, duka waɗannan fitattun 'yan takara guda huɗu za mu kai musu wannan takarda don mu ji bayanansu mene suke da shi wa Fulani makiyaya idan Allah ya ba su mulki a ƙarƙashin jama'insu.
Ka gamsu da jawaban da wasu shugabanni suka yi har da gwamnoni a wurin nan akan manoma da kuma makiyaya.
Idan ka duba tsarin noma da kiwo, yawanci hankalin gwamnati ya tafi ga baki ɗaya kan harkar noma, wanda an yi buris, an yi watsi da harkar kiwo. Yau ina gaya maka fiye da biliyan 500 an kashe akan harkar noma, amma nawa ne aka kashe akan harkar kiwo? Je ka duba abin da ake kira budget, kasafin kashe kuɗin jihohi. Idan ka duba za ka ga kusan manoma makiyaya ba su da komai a ciki. Har katta na gwamnatin tarayya in ka duba za ka ga makiyaya ba su da komai a ciki. To saboda haka manoma in suka ce sun yaba sun yi marhaba lale, ai ba su da laifi, sun gani a ƙasa ne. Amma mu makiyaya ba mu gani a ƙasa ba, don haka muke son mu tattauna da dukkan 'yan takarkaro mu san mu ga manufofinsu don mu san wacce ce za ta fitar da mu kafin mu haɗu mu yi shawara da membobinmu da shugabanninmu mu ga shin cikin wayannan ƴan takarkaru waye ne zamu goya wa baya.
Shi ma dai Alhaji Abdullahi Bello Badeju, shugaban kungiyar makiyaya ta Kautal Hori da ya halarci taron na Mina, ya ce suna da manyan matsaloli a gabansu, amma dai za su zura wa ƴan siyasar idanu har sai sun cika alƙawalin abinda suka faɗa.
To har kullum mafi yawa haka ƴan siyasa suke, lokacin da suke son siyasa ba ƙaryar da ba za su iya yi ba. To muna nan muna bibiyan abubuwan da za su yi kuma mu ga kuma wane tunani za mu fara.
To me manyan matsalolin ku makiyaya?
Manyan matsaloli yanzu duk matsaloli harkar tsaro ya koma ba Fulani, harkar abin da ya shafi guraren kiwo duk abubuwa Fulani matsalolinsu ba za su iya ba.
A yanzu dai manoman na ciki da matsaloli da suka hada da yadda ƴan bindiga suka hana su noman, inda ma aka yi noman sun hana su ɗebe amfanin gonar. Mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Najeriya mai kula da jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya Alhaji Ma'azu Bawa ya ce suna da tabbaci gwamnatin tasu ta APC za ta shawo kan matsalar.
In Allah ya yarda muka gwamnati za mu ba noma fifiko. Mun ka duba a arewa ma an zo jihar Neja, ai mijin da manoma jihar Neja kashi 80 manoma ne. Shi yasa ga an zo an fifita wannan kataron a jihar Neja saboda mu gan su ganmu kuma su ga dan takara su ji daga bakin shi irin tallafi da kuma kita zai yi ma manoma.
Korafin manoman nan da makiyaya da muka samu duka bai wuce abu biyu, matsalar tsaro da kuma matsalar tsadar takin zamani da kuma kayan noma. Kuna da tabbaci za ku shawo kan wannan matsala idan gwamnati wannan jam'iyyar ku ta sake kafa gwamnati?
Shine kaga an ce an yi blueprint, sannan kuma kana jin dan takarar mu shi Ashwaju Bola Tinubu ya kafa gwamnan jihar Kebbi, shine chairman na committee wanda ta tantance abubuwan da manomin ke so wanda kuma wanda za a yi a cikin gaggawa. Ya ba su wa'adi su mutum su kawo mashi saboda ma'aji.
Gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ya ce haɗuwa da manoman yana da matukar tasiri a daidai wannan lokaci.
Dan takarar shugaban ƙasarmu Ashwaju Bola Ahmed Tinubu ya zo ya haɗu da manoma, ya haɗu da makiyaya, ya haɗu da masunta, kuma ya jaddada musu tabbaci cewa zai ci gaba da bin tsari, saboda duk waɗannan da manoma da makiyaya da masunta abinda suke yana da muhimmanci ga zaman lahiyar ƙasa, kuma shi zai ƙara sa mu samu nasara a ƙasarmu. Don haka wannan babban alheri ne, kuma su manoma da makiyaya da masunta sun nuna na'am da jin daɗin su ga wannan nasara.
A damanar bana dai manoman jihar Niger sun ci karo da matsalar ambaliyar ruwa da ta yi awon gaba da amfanin gonar da suka samu. Dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ta APC Alhaji Kashim Shatima ya jajanta wa manoman.
Saka ambaliyar da ta faru wannan jihar Allah ya sa ya zama shi ne kafara, kuma za mu yi amfani da duk damar mu ga cewa wannan bata sake aukuwa ba, kuma duk guzuri duk taimakon da ya cancanta a yi a madadin shugabana Ashwaju Bola Ahmed Tinubu, duk abin da ya cancanta a yi insha Allah za mu yi muku.
To dan takarar shugaban na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da ya yi jawabi na kimanin mintuna 12 ya ce zai bunƙasa kasuwanci irin na amfanin gona, sannan ya ƙara da cewa
that's why I can stand before you and say yes, be reassured as farmers that the protection is here, cast your vote.
Ya ce shi yasa na tsaya nan a gabanku domin yin alƙawalin kare martabar ku manoma idan har kuka kaɗa mani ƙuri'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tuma da Allah gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yan FC Barcelona ta kasar Spain ta tumbuke Real Madrid daga matsayin ta farko a teburin kwallon kafa na La Liga na kasar Spain na wannan shekara. Wannan ya faru ne sanadiyar kashin da idan Real Madrid din ta sha a yammacin yinin jiya hannun Rayo Vallecano 3-2. A yau ne Osasuna ke can tana karbar bakuncin FC Barcelona a mako na 14 na La Liga. Kungiyar Barca ce ke kan gaba a kasar Spain a teburin La Liga da maki 34, yayin da Real Madrid ke da maki 32. A ranar Alhamis idan Allah ya kai mu, Real Madrid na iya rage zangon da Barca ta bata gabanin wasanta na yau, inda za ta kara da Cadiz. Tete mai koyar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil a ranar jiya ne ya hiddo sunayen 'yan wasa 26 da za su fafata da sunan kasar a kofin duniya na kwallon kafa da zai soma a ranar 20 ga wannan watan Nuwamba a kasar Qatar. Daga cikin 'yan wasan akwai Neymar na PSG da Vinicius Junior na Real Madrid, akwai Gabriel Jesus na Arsenal, sai Casemiro da Marquinhos da Thiago Silva da Dani Alves. Babban wanda ya makara a wannan jadawalin sunayen na 'yan wasan kasar Brazil shine Firmino da ke bugawa club din Liverpool ta kasar Britania ko Ingila. Duk da kwallaye 6 da ya ci ma Liverpool da bada kwallaye 3 aka jefa a raga a kakar wannan shekara ta kwallon kafa, kasar Brazil za ta soma wasannin ta ne na kofin duniya a ranar 24 ga wannan wata na Nuwamba a Lusail Stadium na kasar Qatar da kasar Sabia. Brazil za ta buga a rukunin J da ya hada Brazil, Switzerland, Cameroon da Sabia. Yar wasan kwallon tennis din nan ta kasar Faransa Caroline Garcia ta yi nasara a yau Talata na lashe wannan wasan Masters na Fort Worth da Yawakana Texas gabar kasa Belarus Arina Sabalenka, inda ta dake ta da ci 7-6-6-4. Yar shekaru 29 da haihuwa Caroline Garcia ita ce ta biyu mace yar kasar Faransa da tallashe Masters na mata bayan Amelie Mauresmo da tallashe wannan kambayan a shekara 2005. Bayan wannan nasara da ta samu a yau Talata, Caroline Garcia za ta dale a matsayi ta hudu na 'yan wasan kwallon tennis mata na duniya. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Alamu na nuna ana kada kura'a ba tare da wata matsala ba, yayin da miliyoyin Amurkawa suka nufi rumfunan zabe a yau Talata, ranar kada kura'a ta ƙarshe a zaben tsakiyar wa'adin ƙasar. Duk da fargabar tashin hankali da yiwuwar samun kalubale, jami'ai daga hukumomin Amurka da dama tare da jami'an zabe na jihohi da kananan hukumomi sun yi shirin kawar da duk wata matsala da ka iya tasowa, kama daga kutsen yanar gizo ko tashin hankali zuwa bayanan bogi da zasu tura masu jefa kura'a zuwa rumfunan zaben da bai kamata su je ba. Gabanin jawabansa ga shugabannin kasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau Talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da Rasha. Zelensky ya ce kofa a bude take don kasarsa ta tattauna da Moscow idan aka maido da iyakokin Ukraine, aka biya diya ga waɗanda yakin ya shafa, kuma aka yi kokarin hukunta waɗanda suka aikata laifin. Koriya ta Arewa ta musanta ikirarin Amurka na cewa tana da kun makamai da harsasan manyan bindigogi zuwa Rasha don amfani a yakin da Moscow ke yi a Ukraine. Kuma a yau Talata, Koriya ta zargi Amurka da fadin ba daidai ba. Musanta batun na zuwa ne bayan gwaje-gwajen makamai da yawa da Koriya ta Arewa ta yi, ciki har da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da za su iya daukar makaman nukiliya, da kuma makami mai linzami da ke cin dogon zango da ka iya kaiwa daga cikin Amurka.
To masu saurare, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wadda ta haɗa shirin ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yaku Makiri ne daga birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa, amin sama amin. Assalamu alaikum.